Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Laraba 6 ga watan Oktoba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 11 na safe kenan agogon Washington DC. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
An gargadi kasar Mali da ta yi hattara da daukan sojojin haya. Gwamnatin Canada kuwa za ta karbi bakoncin yan gudun hijira daga kasar Afghanistan. Haka zalika shugaban Saliu ya ce a shirye yake yaki cin hanci da rashawa a kasar.
To kanin labaran duniya kenan.
Wannan ce sai bangaren sun arewa. Wannan ce bangaren na kudu. To tsakiyar kuma waye wurin? Wannan shine gararan. Saboda haka akwai rashin ainihin ƙwarar siyasa, rashin hikimar siyasa, rashin ainihin da'ar siyasa akan matsayin dangantaka tsakanin abokan tafiya.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamide kenan yake tsokaci yayin da ake ci gaba da kace na ce kan batun yankin da zai tsayar da dan takarar shugaban kasa a zaben 2023. Sannan za ku ji cewa mazauna Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar, sun fara nuna damuwa game da yadda yan fashi ke afkawa jama'a da tsakar rana a birnin.
Muna gani yana faruwa kasashen na duniya da kuma cikin fina-finai, amma mu san wannan abin ba. Yana nuna ta da hankalinmu. Abu ne wanda talaka gaskiya hankalin shi ba kwance yake ba. Gasa abu in ya fara sannu har ya kai ga wanda ana da tunyana da shi amma baya da shi abin ya fada kan shi.
Baya ga haka muna tafa da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Hikaye zai gabatar mana da kuma wasu sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Barkanku da wannan lokacin. Jami'an sojin Amurka na gargadin gwamnatin rukun kwariya ta Mali kan kariya duk wata yarjejeniya don amfani da sojojin haya daga Wagner Group na kasar Rasha don taimakawa tsaro da yaki da ta'addanci. Makonni da yawa jami'an Amurka da na Faransa sun yi kokarin hana shugabannin Mali ci gaba da wata yarjejeniya da aka ba da rahoton cewar za ta biya Wagner dala miliyan 10.8 a kowane wata ga sojoji 1,000 don horar da sojojin Mali da samar da tsaro ga manyan jami'ai. Yanzu hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce irin wannan yarjejeniyar na iya kawo cikas ga kasar Mali ta hanyoyi da dama. Idan aka yi la'akari da tarihin kamfanin rukunin Wagner, idan waɗannan rahotanni suka tabbata da gaske, duk wata rawa da sojojin hayar Rasha za su taka a Mali za ta iya dagula lamurra da ba su da tabbas, in ji mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Cindy King ta shaidawa muryar Amurka. Cindy ta kuma yi gargaɗin yarjejeniyar tsakanin Mali da Wagner Group zai rikitar da martanin ƙasa da ƙasa don tallafawa gwamnatin rukun kwariya. Amurka tana ba da horo da sauran tallafi ga Mali yayin da take ƙoƙarin fuskantar barazana ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban, ciki har da ƙungiyar IS mai girma a yankin Sahara da jama'atin Nusrat al-Islam wal-Muslimin mai alaƙa da Al-Qa'ida. Jim kaɗan bayan Taliban ta hamɓarar da gwamnatin Afghanistan, gwamnatin ƙasar Canada ta sanar da cewa da farko za ta yi maraba da 'yan gudun hijira 40,000. Sake tsugunarwar na faruwa ne a yayin tashin hankali a Afghanistan da kuma kasancewar zagaye na hudu na annobar COVID-19 a Canada. Rukunin farko na 'yan gudun hijira sun sauka a ƙasar Canada. An keɓe sunan da nan na tsawon kwanaki 14 a wani otel da ke Toronto. Sannan an yi musu allurar rigakafi ta COVID-19. Yanzu kuma an sake tsugunar da su a sassa daban-daban na ƙasar ta Canada. Chris Freeson, babban jami'i ne na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta British Columbia, hukumar da gwamnati ke tallafawa, Francis ya kwashi tsawon shekaru 30 yana aikin agaji don taimakawa ƴan gudun hijira a Canada, kuma ya ce taimakawa ƴan gudun hijirar Afghanistan abu ne mai matukar muhimmanci. Bambancin tsarin jigilar Afghanistan da sauran kungiyoyi shine gaskiya ne cewar mutanen Canada, musamman sojoji, sun shafe shekaru da yawa a Afghanistan. Akwai alaka ta kud da mutanen Afghanistan da kasar ta Afghanistan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yayin da ya rage shekaru biyu a wa'adin mulkinsa, shugaban Saliyo Julius Maada biyu ya shaidawa muryar Amurka cewar faɗaɗa ‘yanci na siyasa, inganta ilimi, rukun shugabanni da suka gabata a kan laifin cin hanci da rashawa da haɓaka daidaiton jinsi su ne abubuwa da gwamnatinsa ta sa a gaba. Kudurorin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da bashi ya yi wa gwamnatin katutu da hauhawar farashin kayayyaki da ƙaruwar rashin aikin yi. Masu sukan lamarin siyasa na saka ayar tambaya kan dabarun rancen kuɗi na gwamnatin, wanda bashin ta ya kai kusan dala biliyan 3.
Anjima Yusuf zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. A gobe Alhamis ne ake sa ran kwamitin koli na jam'iyyar PDP mai hamayya a Najeriya zai yanke hukunci akan shawarwarin kwamitin tsara babban zaben shugabannin jam'iyyar da zai gudana a ƙarshen wannan watan Oktoba, da kuma batun raba kujeru a tsakanin shiyoyin ƙasar. Sai dai batun matsayar gwamnonin kudancin Najeriya na lallai a baiwa ɓangarensu takara na ci gaba da ɗaukar hankali, amma zantawa da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sula Lamido, wanda mamba ne a kwamitin amintattu na jam'iyyar ta PDP, ya maida martani ga matsayar gwamnonin.
Idan so ƴan kudi su ne so sun taru, wannan bangon da ke tsakanin jam'iyyu an rusa shi a nan gida ɗaya. Yan sanin mutane ma inda arewa kenan, saboda Allah na zo tare da mutane APC meeting da ni da mutanen APC da su waye su ba har su waye kare mu zo mu taro a matsayin mu na arewa. To dan in kana magana bangaren kudu, kana kan ka magana gida, to ni dan arewa ne, so dole ne ma inda gida kenan ko, so kana san dole ne ma in je neman wani arewa mu ce ga matsayin mu. To daga nan kuma ina Najeriya, wannan ya ce sai bangaren su na arewa, wannan shi bangaren su na kudu, to tsakiyar kuma waye wurin, wannan shine garan. Saboda haka akwai rashin ainihin ƙwarar siyasa, rashin hikimar siyasa, rashin ainihin da'ar siyasa a kan matsayin dangantaka tsakanin abokan tafiya, ka ce za ka fi da mai takafi ne ba haka. Domin kuma PDP a Najeriya, in ka duba tarihin siyasar Najeriya, idan ka nemi ainihin makamar sanin siyasa da kuma hikimar ta da basirarta a kan arewa, ba mai arewa. Shi yasa shi ɗare kullum ba sai ya yi mitin ba, domin akwai jikinsa a kowane a jikinsa a kowane tarbiyya ta adalci ta sanin ya kamata. Ta sanin haƙƙi ta zangin mutane. So da kawo na tabbata su ƴan uwanmu da suke NPDB da suke nan san zuciya, za mu taro, za mu zama gaskiya. Cewa ba haka ke ba, idan kun ɗauki wannan matsayi, ƴan Najeriya a yanzu akwai hadari. Amma kuna gani ya fito aji a yi, amma dai magana shi ne na saboda da ƙarshe dole ne za a zo, tunda ba wai gwamnan PDP ba. Amin kallon Najeriya, a ce gwamnan PDP nan suke Najeriya su ne manya a Najeriya. Fata dai shi ne aƙalla hankali da hangen nesa da sanin makoma a Najeriya. Idan da kuka ce a zo a abin da yake ya dace akan matsayin jam'iyyar PDP
kenan. Your Excellency, kamar wannan matsaya cewa a samar da shugaban PDP daga yankin arewacin Najeriya, kamar zai iya cewa naucin gadi ne kenan, tunda kamar da sauran rana aka ba
wato matsayin da aka yi akan san zuciya, kage ne ko shi da hujjar wannan matsaka matsayin shi ne aiki akan wasu ka'idoji na tsarin rayuwar siyasa, tarbiyyar siyasa, hikimar siyasa, domin ƙasa a samu zaman lafiya. Babu laifi a yi wani abin tsari bangare-bangare a zaman da ke na farko wani fi da wasan jin. A wancan lokacin ai mu muka ce mu ayyarin muka ce a kai mukamin nan kashi kudu, domin ga shi ne masarufin nan irin Najeriya da aka yi ba an soke zaben June 12. Akwai abin da ke jama'a sun fusata, yana mutane a rishiyar cewa in dai ba mu yi kaza 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 abin da wannan ya samu kace domin a samu zaman lafiya a Najeriya, a dawo da sulhu, a dawo da zaman shaɗa, dawo da kai wannan mukamin ɗan arewa kai takara a kashi kudu.
Wasu na ganin cewa kun yi haka ne saboda a samar da daidaito na yadda za a tafi kar da ita kanta jam'iyya din.
To ina ma a ce wannan shi ne tanin wa'anda suka wani abin irin haka. Magana shi ne idan ta ni cewa shi su wa'anda suka cewa mun yi haka domin ga cewa arewa abun akwai rauni ko muna so sauko daga arewa wanda yake a matsayin shugaban da yake zai daga jam'iyyar arewa ta yi kwargini ta kuma kamar da to babu laifi ai wannan aka kuje ce mai karfi amma ka ce a'a kawai kai ne shi ne don kansu ga wasu Najeriya da akan dole akan dole to ai wannan babu hankali ciki magana shi ne ni a gona shi ne ya za a gina PDP a Najeriya ta gino a matsayin ta 'yan Najeriya ga baki ɗaya ka ko ɗan kurkuɗin arewa ko za a zo a dawo da mulki wanda za su kuma farko na a zo a yi sulhu a Najeriya tsakanin kudu da arewa da addinai a yi sulhu tsakanin jinsi da jinsi sannan a dawo da zaman lafiya wanda a fata tunkari aikin Najeriya aikin na gina adam.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami da kenan. To masu sauraro kada ku manta kuna iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu ga labarai a kashi na biyu.
Shugabar asusun bada lamuni ta duniya ta yi gargadi cewar tattalin arzikin duniya yana fuskantar jinkiri na murmurewa saboda bambancin rigakafi tsakanin kasashe masu karfin arziki da masu talauci a duniya. Manajan Darakta Kristalina Jogiva ta faɗa a jiya Talata yayin wani jawabi ta yanar gizo a jami'ar Bocconi ta kasar Italiya cewar IMF za ta jinkirta hasashen tattalin arziki na 2021 a cikin nazarin tattalin arzikin duniya mai zuwa saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar COVID-19 wanda sabuwar nau'in Delta ya haifar tare da hauhawar bashi da farashin kayayyaki a kasashe da dama. Asusun ya yi hasashen ci gaban kashi 6 ga tattalin arzikin duniya a cikin hasashen shi na tattalin arziki na duniya a watan Yuli. Jogiva ta ce duniya tana fuskantar murmurewa wanda annoba da tasirin ta ke ci gaba da gurguntawa. Ba za mu iya ci gaba da tafiya yadda ya kamata ba, kamar tafiya ne da dutse a cikin takalminmu. Ta ce tattalin arzikin duniya na iya yin asarar kusan dala triliyan 5.3 a cikin shekaru 5 masu zuwa idan manyan kasashen duniya suka kasa cika alkawalin raba allurar rigakafi ga kasashe masu tasowa da kuma cike gibin dala biliyan 20 wajen samar da kudade ga masu karamin karfi don gwajin gano cutar da kuma maganinta. Bayan yunkurin daidaita alakar Amurka da Faransa, Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar Paris a yau Laraba tare da ranar tattaunawar ministocin kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Mazauna yammai babban birnin jamhuriyar Nijar sun fara nuna damuwa game da yanayin tabarbarewar tsaro da aka shiga a 'yan kwanakin nan, inda 'yan bashi da makami ke afkawa jama'a da tsakar rana a kan hanyar bankuna ko kuma cikin unguwanni. Wakilin muryar Amurka a yammai Sulan Mumuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
A shekarun baya birnin Yamai na daga cikin manyan biranen da ake sakawa a jerin waɗanda ke da cikakken tsaro a yankin Afirka ta Yamma, sai dai da alama abubuwa sun fara canzawa idan aka yi la'akari da yadda barayi suka fara tare titi suna afkawa waɗanda suka ciri kuɗi a banki ko waɗanda ke shirin kai ajiya. Irin haka ta faru ga wasu 'yan kasar waje a ƙarshen makon jiya bayan da suka ɗauko kuɗi daga banki, ko da yake rana ta ɓacewa waɗannan ɓarayi har ma an kama guda daga cikinsu. Wani magidanci Lawali Bubakar ya nuna damuwa a game da yadda sha'anin tsaro ke taɓarɓarewa a halin yanzu.
Muna gani yana faruwa ƙasashen na duniya da kuma cikin fina-finai, amma mu ba mu san wannan abin ba, yana nuna ta da hankalinmu. Abu ne wanda talaka gaskiya hankalin shi ba kwance yake ba, ga san abu in ya hwada sannu har ya kai ga wanda ana zaton yana da shi amma ba ya da shi abin ya hwada kan shi.
wani rukuni na biyu na yan fashi dauke da bindiga ya afka wa motar wani shagon sayar da kayan abinci da ake kira Etablissement Oud Yunusa dake birnin Yamai a shekarun jiya Litinin. Barayin sun yi nasarar arcewa da miliyan kusan 600 na sefa akan hanyar kai su banki. Shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Saidu na cike da mamakin faruwar wannan al'amari a wani wurin da ake ganin yana da cikakkun matakan tsaro.
Barayi ba su zakkuwa su tunkari mota ko kuma su tunkari mutum ya fito da banki in ba su da wani labari bisa gare shi. Na ƙarshen nan kusan wata kwamsariya an kai shi, amma ka gani duk da haka bai hana an kai ba din. Yau kana jin ɗari-ɗarin tahiya wurin aje kuɗi ko wurin ɗauko su, musamman ma in kuɗin suna da yawa. Abu idan yana sabo aka tunkara shi a yi maganin shi.
A yayin da har yanzu hukumomi ba su yi wa al'umma bayani game da waɗannan farmaki na 'yan fashi da makami ba, mazauna unguwannin tsakiyar birnin Yamai sun ce sun ji ƙarar bindigogi a cikin daren jiya Talata wayewar yau a wajejen unguwar Plateau, amma kuma ba a san zahirin abin da ya faru ba. Malam Ismail Musa Mumuni ya shaida akwai wannan al'amari.
Jiya ni ina kwance da yara sun ka sadda wajen mini sun ce kana jin ƙara, nake ƙara mini, muka ji ƙara mini ga kuma wani ne an kama hari.
A bisa la'akari da faruwar irin waɗannan aika-aika a wani lokacin da can da ma jama'a ke nuna kosawa da sace-sacen da ake fuskanta a tituna ko a cikin gidaje, yasa Nasiru Saidu kiran mahukunta su ɗauki matakan gaugawa.
Duk wanda ya shigo cikin unguwa ko kuma ka motsi cikin unguwa sabon mutum, hakimi ya kamata a ce ko mai unguwa ya san da shi, kuma idan bai yarda ba sai ya faɗa ma jami'an tsaro a ɗauki matakin nan da ya kamata a ɗauka. Su kuma hukumomi su ba jami'an tsaro kayan aiki da goyon baya domin su isar da aikinsu dangance da nauyi wanda ya rataye bisa ga wuyansu.
Dama dai a ƙarshen makon jiya shugaban kwamitin tsaro na yankin Yamai gwamna Udu Ambuka ya ba da sanarwar rufe wasu manyan wuraren shakatawa da ke kwaryar birnin Yamai saboda dalilan tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To kada manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasir Adam Al-Hikaya.
Domin fa Arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau,
Arewa a yau.
Ba sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba matakan da wasu gwamnonin Arewa, musamman ma Arewa maso yamma, ke ɗauka don maganin ƙalubalen taɓarɓarewar tsaro sanadiyar ayyukan barayin daji. Hakanan za mu ci gaba da jin sharhin tsohon ma'aikacin gwamnati Mr. Fred Manjak kan yadda za a dawo da kyakkyawar mu'amala a Arewa.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Kamar yadda yin ana bin labaru, gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal ya samu nasarar ɗaukar matakin rufe layukan sadarwa a wasu ƙananan hukumomin jihar da illar tafi yawa. Zuwa yanzu ana ta faman daƙile illar ɓarayin, musamman da suka haɗa da waɗanda sukan yi gudun hijira daga jihar Zamfara su shigo yankunan Isa da sabon birni da sauransu. Ga bayani daga gwamna Aminu Tambuwal.
Abu na farko da nake son al'umma su sani shine mu gwamnonin waɗannan jihohi kusan shekara 3-4 da suka wuce mu yi ta neman jami'an tsaro da gwamnatin tarayya musamman su ɗauki wannan mataki, kuma ɗauke shi a lokaci guda a yalu guden duk inda ake ganin akwai waɗannan 'yan ta'adda a cikin waɗannan jihohin kusan guda 7, amma ya kasance ba a samu yi ba. Yanzu da ake yi muna goyon baya kuma mun fara ganin alfanun abin, amma yana kawo muna mukan matsaloli musamman a jihar Sokoto inda nake jagoranci. A jihar Sokoto yanzu mun sani cewa bangarori da dama musamman na Isa Sabon Birni, Goranyo, Tureta, Raba, Dangishuni da kuma sasannin tangaza, Kebe, Tambuwal, wannan abin yana shafa su. Saboda amayowa da bungulowa da waɗannan 'yan ta'adda ke yi suna gudarowa daga jihar Zamfara suna faɗo muna a cikin jihar Sokoto. Saboda haka muna ganin kamata ya ce dukkan ɗan ɗauki wannan matakin bai ɗaya a cikin waɗannan jihohin, don a musu kofar rago ta yadda ba za su kuɓuta ba, ba za su tsere su fantsama a cikin wasu daga cikin jihohin namuwa. Ni abinda muka yi a jihar Sokoto shine mataki na majalisar tsaro ta jiha, mun zauna mun tattauna wannan matsala, kuma kwana-kwanan nan muka ɗauko babura kusan 500 muka ba yan banga ba yan sakai ba yan banga a cikin jihar Sokoto don su yi irin wannan aiki tare da jami'an tsaro musamman a ƙarshen jagorancin yan sanda wanda yake muna ganin idan aka yi hakan mutakan za su fi samun tsari da kuma biyan bukata akasin cewa al'umma kowa ya dauki makami ya je ya kare kanshi akwai kwamitin da aka kafa ƙarshen jagorancin mafarkin musulmi wanda yana nuna aiki ƙarshen jagorancin shugaban cewa mutakan da ya kamata an dauka da shawarar da ya kamata a bayar an bayar da kuma abin da mu jiha za mu yi da abin da kuma gwamnatin tarayya za ta yi wannan kwamitin yana nuna aikin shi kuma muna kyautata sun cewa in Allah ya yarda kulliya za ta biya kudin sabulu wato ko ganin mu kadai cewa mu jagoran jihar Sokoto ba bambancin siyasa mun hadu mun zauna mun tattauna abin da ya shafi al'ummar mu shi kanshi kadai abu ne wanda zai aika sako ga na kasa gare mu na cewa sha'anin tsaro ba sha'anin wasa bane na dubo harkar siyasa sha'ani ne wanda ya kamata kowa ya maida hankali akan shi ba bambancin siyasa abinda zamu ƙara dan ƙarawa al'ummar jihar Sokoto shine godiya ga irin yadda suka tsaya suna ba wannan gwamnati tasu goyon baya da haɗin kai da addu'o'i na samun nasara to ina kira gare su da su ƙara ba da goyon baya musamman kan waɗannan matakan da ake ɗauka na shawukan sha'anin tsaro da yake kusan ƙaramar hukumar mulki 14 wannan abin yake shafuwa su yi daure ga waɗannan matakan da aka ɗauka ko menene rashin jin daɗi da raɗaɗin waɗannan matakan to ana yi ne don taimakon al'umma don ƙara kawo zaman lafiya a cikin jihar mu kuma abu ne wanda dan lokaci kaɗan ya zo ya wuce kuma da yadda Allah a samu biyan bukata.
Makon gobe in Allah ya kai mu za mu jira in gwamna Tambuwal kan matakan da ya dace shugaba Buhari ya ɗauka kan lamuran tsaron Arewa.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Yanzu ga tsohon ma'aikaci Mr. Fred Manjak inda muka kwana a kan takeicinsa na rashin matakan dayar na hana roƙo ko bara a Arewa.
Kokari na in tabbatar abun nan da aka yi ba daidai ba ya fitira. Ina da yara biyu a jami'a, ɗaya tana sakandare, ɗaya tana sakandare biyu. Da 5,000 don ciyar da kaina da matana da kuma ya'ya huɗu ba ya yiwuwa. Da a Arewa in ka je wurin wani ka masa bayani ga halin da nake ka takarda zai baka ya tura ka wurin wanda ake abun nan me yake faruwa na son in ji bayani sai a baka bayani. To amma yau za wurin wa za ka tafi? Yau akwai National Commission for Disability ba wanda ya san inda take, ba wanda ya san inda office ɗinta take. Wannan Arewan da mutumin Najeriya yana cikin confusion. Ban san yaushe za a yi tunanin cewa bari a yi gyara ba. Abu tausayi misali na pension har Buhari yake cewa yana daddada ƙarfin wani abuwar contributing pension lokacin da Buhari ya ritaya an ba shi contributing pension ne ba ɗan Najeriya ba ne shi zai karɓi 5,000 kamin ya sake zama shugaban ƙasa. Ni Najeriya ban san me yake nufi ba. To saboda haka idan adalcin nan da nake gaya maka idan za a yi abu daidai ba wanda zai nemi ɗan uwan.
Wani abu da yake damun Arewa halin yanzu Mr. Fred Manjak shine bambance-bambance ta fuskar kabilanci da bambancin addini. A matsayinka na wanda ya ritaya tsohon ɗan jarida, ya za a yi a gyara wannan?
Wannan tun farko suka bar abubuwa suka bace. Da ba wanda ya san akwai bambancin addini, ba wanda ya san akwai wani bambanci ma dangane da bil'adama. Kana ji? Lokacin da aka shiga yakin Biafra gaba daya aka tafi da aka yi yakin nan da aka dawo a lokacin ne muka fara ganin irin wa'annan abubuwa wannan wani kazale wannan daga gari ta zade wannan. To don an samu zaman lafiya an samu kudi ana rowa kar wannan ya samu kar wancan ya samu. Ina secondary 3 a gwamnan secondary school kwakin bayan futu na kan tafi wani abu ana kira vocational job. To wannan lokacin ba kowane yake wannan aikin ba an a kira ka ma kake domin za ka zo kai. To lokacin ne Allah ya yi ni mai so in san menene a cikin abu kaza na gama vocational job na da kudin da zan koma makaranta. Kaga idan abubuwa suka koma ga haka na shiru yau mukan ce muna da ma'adinai da adadin a ƙasa a bakin kuma muke faɗa waye je ko kuma ko Ministry of Solid Minerals yaushe ta tashi tana wannan haƙin yana tono ta sayar ma duniya a samu kudin shiga. Ba wanda ma yake kokarin a yakan, amma in ka samu illegal miners suna yi suna cin abincinsu, sai a ce a ji a rufe wurin. Yaushe za a yi South Africa a kan me take zama, Afirka ta Kudu a yakan solitin da rasu ke. In kudi ne babu, ni ne ba ma son kudi. Ban ga dalilin da Najeriya za ta karɓi bashi ba, gaskiya ban gani ba. Don muna da hanyoyi bil adadin da za mu samu mu siyar da kansu mu tafiyar da mu siyar da kanmu mu tafiyar da kanmu. To saboda haka adalcin za ta fara daga abin da za mu yi. Yau noman ana yiwuwa ƙasan da ake amfani da shi na noma ya mutu taki da ya mata a watan uku watan hudu an fara samar ma manomi taki. Dattijai kamar su Yahaya Kwande ta kai ta ban hira da shi. Gaskiya ya san abin da yake faɗa, ya san inda aka dosa. Ba zai waka kawai ya shigo ba. Mutanen da ya kamata in ka je wurin su su ce madalla barka da zuwa.
Masu sauraro, da wannan zamu dasa aya a shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu zamu dora.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika.
To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Aminu Adamu Malamaduri da Rabi'u da Kwat Dunari, Allah sa na faɗa daidai, da Umar Baban Yaya Sabon Gida, inda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika gamayyar ƴan jaridun nan da suka yi aiki tukuru wajen zakulo almundahanar da ƴan siyasa da masu rike da madafun gwamnati a wasu ƙasashe ke yi da dukiyar al'umma sun cancanci yabo. Da fatan gwamnatocin waɗannan ƙasashen za su hukunta duk wanda aka samu da wannan laifi, don haka ya zama darasi ga ƴan baya. Sai kuma saƙon Ado Salati Goma ga Annabir Jau, inda ya ce ashe Mark Zuckerberg wani babban jigo ne a duniya, domin na ga ɗaukewar numfashi da ya yi wa Facebook da WhatsApp da Instagram na tsawon awanni 6 a ranar Litinin, yayi matukar jefa biliyoyin jama'an duniya cikin zulumi da tagumi. Don haka ina addu'ar Allah ya ƙara ma Mark Zuckerberg hazaka da basira, tunda dai na fahimci da bazarsa al'ummar duniya ke taka rawa ta wannan bangare. Shi kuma Aliyu Muhammad dan Fulani daga jihar Zamfara cewa yayi salam muryar Amurka. Hakika abin damuwa da takaici ne yadda ƴan bindiga ke tsananta kai hare-hare kan kananan hukumomin shinkafi da zurmi, duk da cewa gwamnati na ikrarin samun nasara, amma a zahiri har yanzu akwai sauran rana a kaba. To saƙonmu na ƙarshe a yau kuma ya fito ne daga Sani mai lanye-lanye Yawuri, inda shi kuma ya ce muna jajantawa al'ummar jihar Borno akan mutuwar malaman makaranta sama da 500 a har-haren da aka yi ta kaiwa jihar. Tabbas wannan ba ƙaramin rashi ba ne, da fatar mahukunta za su ɗauki ɗawainiyar iyalan da suka bari. Masu saurare, mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Amma kafin nan, bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga wakilinmu a yankin kudu maso kudancin Najeriya, wato Lami Abubakar Sokoto, bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hafsat Abubakar Modi, wace Allah ya wacikawa a yau a Sokoto. Da fatan Allah ya jikanta ya kuma ba da haƙurin wannan rashi, amin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya tani gabatarwa, sai kuma Juli Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa mu kasance lafiya, sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.